da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM suma a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma si a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
To masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 22 ga watan Fabrairu shekarar 2018 maganar zamu yi, inda zamu karkara maganar lafiyar maza da muka faro makon da ya wuce. Sannan mu gangara kan yadda shaye-shaye ke shafar lafiyar mu.
To shin ta mayaya in aka koma maganar shaye-shayen za a gane yara sun fara mu'amala da shaye-shaye ko kuma wasu dabi'u irin wayannan?
Akwai hanyoyi da yawa, duk da dai wato suna da dabara, suna da wayo domin su ga cewa sun boye ba a sani ba. Mafi yawanci za ka gani wato idan daga kafo ne ɗabi'arsa za ta canza, in da yaron da kunya ne zai zamanto ba shi da kunya. In da ba iya kallon iyaye gaya musu magana ne so yake ba kamar ma ya fi kirki. Duk wannan ko kuma ka ga yaro in da sai bai damu da ya dinga fata rare ne ƙarfi zai yanzu zai dinga saka. Idan ka kalli ya bibiya shiga ɗakinsa, a nan wani sa'in za ka dinga ganin kwalabe ya danganta dai da abin da yaron yake amfani da shi. Idan solution ɗin ne to za ka ba za ka raba shi da da ke wata kusur ma ba za ka ga cewa abokan da yake harka da su cikin canza.
To bayan amsoshin tambayar da muka a shafukanmu na abota, sai mun tattauna da likita Dr. Ujudud Musa na Federal Medical Center da ke Katsina a Najeriya. Kamar yadda muka ce za mu karkara batun na lafiyar maza a yau tare da shi.
Wanda muka faru ba? To amma kafin sannan kai tsaye bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku na maganan da za mu dora bayan mun tattauna da likita akan shaye-shaye. Ta yaya kuke ganin shaye-shaye na kayan maye zai iya shafar lafiyar ƴan uwa da abokan arzikin mutanen da ke kewaye da su da wannan ɗabi'ar?
To saƙon farko ya fito ne daga Ashirin Lawal na Goma Ruwan Ɓaure, ya ce salam yau da gobe. Haƙiƙanin gaskiya ko da wanda ke tare da mai shaye-shaye kayan maye bai kamu da wata cuta ba a jikinsa, to tabbas zai gurɓata masa halayya, shi ma ya bi sahun abokin nasa, domin dama an ce zama da maɗaukin kanwa shi ke sa farin kai. Don haka ya kamata kowa ya san wanda ya kamata ya zauna da shi zama abota.
To sai kuma Yahaya Damno Azare da Zainab Barista Chola Maskandari, alisana faɗa daidai, tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, suka ce haƙiƙa ko shakka babu mai shan kayan maye ko kuma sigari zai iya saka wa ɗan uwansa illar da sigarin ke ɗauke da ita, musamman ma idan suna zama waje ɗaya.
Sai Aminu sai Aminu Adamu Malam Madori da Ummar Baban Yayi Sabon Gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Haƙiƙa zama da mai shaye-shaye yana shafar al'ummar da ke tare da shi, kamar hayaƙin taba, ganye ko wiwi da sauransu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala.
Gaskiya sai daina takar da kansa da jama'a. To sai kuma Adamu Musa Shehu Girgire ya ce a gaskiya yau da gobe shaye-shayen kayan maye yana shafar waɗanda ke kewaye da mai amfani da kayan, wato kamar kwaya, ta hanyoyi da yawa. Idan muka duba rayuwar ɗan kwaya, komai zai iya yi ba tare da ya san me yake yi ba, zai iya aikata wani abun kunya wanda shi a ganin shi ba komai ba ne. To amma ku da kuke kusa da shi za ku ji babu daɗi. Allah dai ya shirya da mu, amin.
Amin. Sai Adamu Aliyu Taylor Gurum ya ce tabbas masu shaye-shaye za su iya cutar da wanda suke kusa da su ta hanyar busa musu hayaƙin, domin na ji masana wasu likitoci suna cewa hayaƙin ma ya fi cutarwa kai da kake kewaye da wanda ya busa, da wanda ya busa abun bushe-bushe hayaƙin na barazana ga lafiyarka.
Ta wani ɗan wasan kwaikwayon da ya ce wai kuna ta bubbushe rayuwar ne. Ya gansa suna shaye-shaye. To sai kuma Comrade Mansur Babura na faɗa ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe. hakika yana shafar lafiyar mutane da suke kewaye da mai irin wannan dabi'ar, musamman ma yayin da mutum ya dinga shakar hayakin taba ta sigari da kuma warin irin sholisho din nan da ake sha. Allah dai ya kare mu daga aikata wannan mummunar dabi'a ta shaye-shaye, masu yi kuma Allah ya shiryar da su su daina.
Amin. Sai Nur Ahmed Zangon Daura ya ce salam yau da gobe. Hakika shaye-shaye na haddasa illoli da dama ga lafiyar dan adam, musamman ciwon hauka.
To fa, babba kenan. To sai kuma Yahaya Umar Biti ya ce yau da gobe. Tabbas mai yin shaye-shayen kayan maye yana cutar da ƴan uwansa da ma duk wani wanda yake da alaka da shi, ta hanyar sanya shi cikin damuwa. Ita kuma damuwa na iya sanya mutum ya kamu da ciwon zuciya. Don haka, don duk mutumin da ya ga ɗan uwansa yana shaye-shaye, yana tamɓeli a titi, zuciyarsa ba za ta yi masa daɗi ba. Sannan kamar masu shan tabar wiwi, suna iya cutar da iyalansu ta hanyar busa musu hayakin tabar, domin wasu magidantan ma a gida suke shan tabar ba sa ko jin kunyar iyalansu.
To sai Abubakar Amin, sai Abubakar Kawu Girgir ya ce, to ina ganin babu yadda za a yi baka sha ba kuma abin ya shafi lafiyarka. Don haka ni ina tunanin duk wanda kaga shaye-shayen da wani abokinsa ko dan uwansa ke yi ya shafi lafiyarsa, to a gaskiya akwai bukatar a yi bincike, domin ba zai rasa dan tabe-tabe da yake yi ba shi ma.
To ha. To amma ga mutane sun kana su hujojin ai. To sai kuma Luka Balarabe ya ce yau da gobe, gaskiya mai wannan hali kan iya shafar waɗanda yake tare da shi, wanda inda zaka ga masu irin shaye-shayen ba su bin doka da oda, ana kuma samun matasa waɗanda zuciyoyinsu ya mutu sai su kwaikwayi masu irin wannan halin. Ga wata hanyar cutar wata
wani abu. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe. Tabbas shaye-shaye in yayi yawa a tsakanin al'umma yana zama tamkar ruwan zafi da ba shi da gefe. Shaye-shaye kan janyo a samu aikar ta'addanci ga al'umma. Shaye-shaye na kawo yawaitar sata.
Sai kuma Nura Muhammad mai Apple Gusau ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Ko shakka babu shaye-shayen kayan maye zai iya shafar makusanta na su waɗansu da suke shaye-shayen ta hanyoyi da dama, kamar duk yadda baka son warin waɗannan kayan, kamar mutum kin san wani bai so yawa, to amma wallahi dole ne ka yi haƙuri ka zauna da su. Mafita nan ƙwaya ɗaya ce rak, duk mai yi Allah ya shiryar da shi. Amin summa amin. Sai addu'a.
Sai Sani Gulla Kamfale ya ce salam yau da gobe. Ai ko shakka babu, muddin kuka kasance cikin mahalli guda da masu irin waɗannan munanan ɗabi'un na shan kayan maye, to tabbas ma iya cewa lamarin kan iya shafar lafiyar waɗanda ke tare da su, ta wajen haddasa musu ababe iri daban-daban wanda ka iya haifar musu da rudani cikin rayuwarsu ta yau da kullum.
To bari in dan wabci ko da guda ɗaya ne a shafin Twitter, inda @Abbas Chaledi ya ce hakika shakuwa da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko kuma shaye-shaye yana da matukar illa ga wanda yake tare da su. Allah ya kyauta. Amin.
Amin.
Mun gode. A ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To yanzu kuma za mu je ga likita Ujudud Musa na Federal Medical Center da ke Katsina, mu ji ƙarasawar tattaunawa da muka fara da shi makon da ya gabata.
Barka da warhaka dakta.
Da barka kare.
Barka da shiwa
dakta. Na gaji.
Ba gajiya. Lauya ayyuka to.
Alhamdulillah, mun gode Allah na ku.
Wa lafiya lau. To dama makon da ya gabata ai mun faro magana akan lafiyar maza, musamman abin da ya shafi saduwa ko tarayya da iyali. A dunkule muka ce musu, mun musu alƙawarin zamu ƙara samu sai a bakin ka. A dunkule.
Haka.
Me zaka ce a game da dai wannan magana ta lafiyar maza da ake magana?
To lafiyar maza kamar yadda muka fara magana da farko, wani abu ne hukumar ce wani bangare ne da yake lura da al'amarin ciwon lafiya na ɗaya namiji, especially wajen hanyar ƙarfin shekara da iyalinshi da kuma wasu abubuwa da suke tare da haka. To abubuwan da zan faɗa game da jama'a shi ne, wani lokaci wasu halaye da mukan aikata ko kuma wasu al'adu da mukan yi sukan jawo mana matsala ga wani al'amari, especially kamar magungunan da mukan sha. Kaga mutum ya tashi ya je asibiti, an ba shi magani, na kwanya koma a ƙara duba ko wani abu kawai kuma wani ba shi labari, sai na sha magani kaza kai ma ka sha. Babban misali shi ne kamar maganin ulcer. Sami ke jin kula na ke jin magani ne wanda yakan yi imar ɗan adam, namiji in particular na kai. Zai na kasar shi har ya kasance ba shi da ƙarfin gaba. Amma ga mutane wani lokaci ba su san wannan ba, su ba su sha shi suna ganin sun sha magani osan tafi amma ba san ga yadda zai ga wani kuma shine kawo maganin hawan jini akwai maganin da ake ce ma'azinet magani ne da zai taimaka hawan jini ya sauka amma kuma shi ma yana nakasa mazakunta da alamiji da zai zo da zai samu matsala wajen wannan wasu kuma magungunan da yawa su ma suna jin irin wannan illolin akwai kuma kamar su na ciwon fungus kunga kamar ce ta konozo
irin kamar ciwon sanyi-sanyi
din nan kasu sinadarin da zai taimaka irin kan garkan namiji wani lokacin kuma garin neman ce ba sai a samu rama sai zai je a bashi magungunan gargajiya sai mishi in sha zai samu karfi sosai sai ya samu garkan sai kuma ya wuce gona da iri sai ya je ya tara da iyalin ya sai ya kai haya jiki sai zai fara ciwo kuma ya zama matsala shi ne ake cewa priapism wanda inda ya sa'a ba ƙarshen ta sai an zo an je asibiti an huda an tsaya ya jinin da ya faru kuma watakila mazakuntan ta lalace da gani
to an yi lalle garin neman kira an rasa ido
kamar wannan wanda suke magana to
kaga wannan illa ce ba karama ba
kamar wannan wanda suke magana satin da ya wuce suka faɗi suka ce ga wanda suke sha kaga shi ba da musa bane ba kamar na turawa ne shi ma dai na ƙara ƙarfin shi
kuma ya yi kamar na tura kamar beja beja kamar wani sildenafil citrate da ake ce mishi shi phosphodiesterase inhibitor ne abin da yake yana taimakawa wajen samun ƙarfin da kuma daɗewan ƙarfin da mutum zai tara ya lishe lokaci mai tsayi da shi kan shi yana da matsala kuma mutuna da matsala na zuciya mutuna da ciwon zuciya yana iya kai shi ga halaka ma ga
kaga ya tado ya tado mutum
kuma yana da wasu faɗi kai da yawa kaga ya zama illa sana na biyu kuma zai raunana ƙarfin da namiji da dole sai in ya sha shi ya yan tara da iyalin shi kaga
ya zama an yi bai ba
ya zama dependent
in ba a samu ba kaga an samu matsala
ya dogara gare shi
abinciccikan da muke da su a kusa da mu ba sai an nesa ba kamar me ya kamata to su dinga ci dan su samu karfin ba sai sun sha magani ba
ran ita ce in particular kamar su nau'in tumatiri su ganyaye haka su guava su zogale da sauran ganyaye da muke da su
na gida dai
su mangoro da ran ita to haka don mutum yana ta abubuwan nan na gida kuma ya rage kokari da amfani da kayan robobi especially kayan da suke cikin roba mai plastic container saboda plastic container yana da abin da ake cewa phytoestrogen shi kuma phytoestrogen abin da yake sinadari ne da kamar ya miri namiji to wasu ya zama mace ba zai nakasa wannan karfin gaba na
namiji
kamar
yanzu irin lemon kwalba na roba kamar irin su lemu-lemun nan na roba kake nufi ko me
yawa lemu na roba amma mutum yana sha lemu na kwalba yana yi shi na kwali ba shi ba matsala
to kamar yanzu to kaga ai a can ga ruwa kuma to ai irin ruwa na roba da ake yi duka ce shi ma akwai matsala kenan
yawa irin na ruwa na roba shi ma akwai matsala gaskiya dan baka san dade wanda yayi a cikin roban ba wannan da sai yanzu isa ya dizolve wannan fatu estrogen na haye ya zama matsala
To bayan wannan shine kamar yadda na fara kafin safina ta yi tambaye ka dinnan mun yi magana akan shaye-shaye da yanda yara suke yake da ta'azzara a cikin al'umman mu shin zaka iya yin magana akan maganan shaye-shaye tunda naga gashi kai likitan hanyoyin da ya shafi ruwa-ruwan nan
babban matsala ce gare mu inda sanar za ta zai yi abubuwa da yawa zai nakasa mazakuntan ɗana mu ga fatan wannan kuma yana illa sosai ga rayuwar ɗan adam wani lokacin za a ga mutum ya yi shaye-shaye ya ja mishi ya samu ƙarfin amma kuma temporary ne ba zai daɗe ba lokaci mai tsayi to zai ja mishi wasu illoli daban wani lokacin kamar yadda na ce zai iya shan magani yana tunani ya samu ƙarfin amma kuma ƙarfin ya zarce har sai ya je asibiti da gida ya yi mishi aiki akwai wanda za a ga ma hakan ya faru saboda suna jin kunya zuwa asibiti su zauna a gida
nan zai ƙara da su
a zakaran su gaba daya sannan kuma banda wannan ga wasu sauran illoli da zai iya yi bangaren yana iya zuwa ko ya je ya taɓa zuciya ko ya taɓa wani bangare na jikin ɗan adam ya mishi illa
sannan
kuma ka san su shaye-shayen dama suna tare da wasu illolin su za su iya sa mutum ya je aikata wani abin da bai dace ba
to daga ƙarshe wani kira za ka yi wa matasa tunda shirin nan nasu ne
to matasa babban shirin da zan muku shi ne mutum cewa duk ɗan adam da Allah ya halitta shi akwai gefe da ya mishi ba lokacin da mutum ya kai shekara 40 ya kai ƙarfin ƙarshen ƙarfin shi daga nan komai kasa zai rinda yi to kada mutum yana matashin shi zai sa kan shi shashi a wannan magunguna mafi a kasari rayuwa aure ko tara da iyali wani abu ne da ya kamata a ci daɗi a yi farin ciki
ba a yi wahala ba
abu da za a yi ana cewa ana da na sun yana wahala ba za a zo na yanzu yana jin yana jin daɗi yana wani abu sai kuma a kawo shi asibiti yana kuka
kuma
yayin da sai a matar sa ta bar shi kaga yin ba yayi kenan mata sa su dage su makan su kuma dai idan ne sai sha magunguna dan ba alƙari yana da
to mun gode sosai Dr. Ujudud Musa
mun gode kwarai likita
ba da ba
to muna godiya Allah ya taimaka madallahi yawa bismillah Allah sarki ya Allah jama'a mazan ku da mata nayi sallama a gare ku buɗe kunnuwan ku kujini ku maida hankalin ku gare yau zani so mai wata waka sabuwa yau zani so mai wata waka sabuwa kamun ware wannan waka ha na roki gafara ga mazaje domin halinmu ne zanzana wasare domin halinmu ba yadda kyau ko daya domin halinmu ne zanzana wasare domin halinmu ba yadda kyau mu maza
yawa to yanzu komai akai a ce ba dadi halin maza wani iri ne tafi na
to to ai da yawa usman sai dai wanda Allah ya tsare kai wanda Allah usman naji dadin magana da likitan nan yayi nan magana abincin ci da yace abincin roba na mutane da ya gudi gaskiya ban taba sani ba
ni ma ban taba sani
a cewa wai abincin roba cin abincin roba
yana da kuma mayakin sai dan yi wata magana yace ya danganta da dadewar da yi saboda dadewar baka sani wanda dadewa yi a cike ba a ma'ana kenan akwai iyakar da in ya kai kila bai kamata a yi amfani da shi ba kenan to kila sati daya ake so ya kila yayi sati uku ko yayi wata daya ba mamaki tunda yace ya danganta da dadewar shi a cikin roba to maganin ka ai aka fara
kuma kaga yayi magana su tumatur wanda ga yinan ko ina tumatur ba tsada gare shi ba yayi magana su ganyayyaki yafi wannan su bega yake
ko bega take ta ambata ko sannan kuma kin ga yace garin neman gida sai a rasa ido sai a zo karshe sai an kai ka asibitin rangaranga sannan kin ga yanda abun ya zama ya zama maka shayi shi gashi muna magana akan yanda shayi yake ta'azzara to abun ya zama wa mutum kuma illa shi ma na shayi to kazo daga neman maganin lafiyar maza kazo ka zama mashayi to ai kin ga an yi baya ba kenan wani kila daga nan ya dora kenan to shi yasa sai dai mu ce kawai da fatan Allah ya sa mutanen da aka yi maganar da su sun ji saboda kullum bukatar mu shine lafiya ta inganta kar a samu matsala to safina bari in yi gaba da mu har ila yau dai maganar shayi ne inda kuma yana fada da kamari a cikin al'umma wannan ce ta sa abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya tattauna da wata baiwar Allah wadda take shugabantar wata kungiya mai zaman kanta da suke yaki da wannan mummunar ɗabi'a ta shayi take faffadar yadda ake a gane masu shayi musamman suka fara daga cikin gida ga yadda suka yi da Ibrahim
kina iya gabatar da kanki
Assalamu alaikum sunana Maryam Muhammad kuma ina shugabantar wata kungiya wacce take fadakarwa wato akan wannan illa ta shaye-shaye na kayan sa maye wala Allah magunguna ne ko kuma abinda su yaran suka girgira da kansu wannan kungiya kuma muna ce mata wato Youth Awareness Against Drug Abuse Initiative wacce tana ma da register kuma daga sunanta wato kungiya ce wacce take fadakarwa kamar yadda nake akan wannan harka ta shaye-shaye idan muna magana harkar shaye-shaye wato abu ne babba ne kuma fadi wanda kullum iya shekarar da mutum yayi a wannan fanni ko kuma yake karanta ko yake bibiya kullum sai ka samu sabon abu saboda a yadda kullum kake koyo haka su ma su wannan harka kullum sukan fito da wani abu na sabo mafi yawanci akan yi tambaya cewar wato me yake sa yaran nan shaye-shaye a gaskiya ba za ka iya cewa ga abu guda ɗaya ba saboda abubuwan ne tewa kuma akwai inda muka sani akwai inda bamu sani ba akwai inda hankali zai dauka akwai inda hankali ba zai dauka ba wani ma idan ka je abin sai ya daure maka kai ya baka mamaki to muna magana ne wasu suna ganin cewa akwai wato bakin ciki da kuma rashin aikin yi sannan wato wani kuma yakan yi magana ne akan wato rabuwar iyaye kuma mutuwar ɗaya daga cikin iyayen wani agole ne shi ko kuma auren ne ma mutu kwata-kwata ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko ya rasa inda zai fada wani yana hannun ko kakanni ko ƴan uwa wato babu dai kula tunda mun samu wani ɗan shekara 57 da yake magana cewa iyayensa sun rasu yana shekara 7 aka kai shi hannun baffansa daga shekara 7 nan ya fara shasha har yanzu shekara 58 ko auren fari ba kuma abin da baya sha to idan muka yi magana ta wannan sannan wasu suna ganin talauci da rashin abin yi to kuma mukan samu waɗanda kuma gata ne yake saka su idan kuɗin yayi yawa sai su rasa ne za su rufi daga nan kuma sai a fara tunanin ya za a yi ma mu kashe wannan kuɗin mu ji daɗi to duk wannan harka tana sawa kuma sannan mukan yi magana wato abokai da ake faɗa ko kuma mata kuma ga matan aure ne tunda yanzu abin ya kai ga su
to su kuma za su ce bakin cikin mai gida da kuma bakin cikin yara da kuma yau wato talauci din da kina ɗan mata kuma za su ce wata kira ba su da su samu maza ba ko kuma samarin ke saka su wanda a gaskiya ne mun samu wato yawanci mun samu cases da yawa inda samarin ne suke koyawa ɗan matan wannan harka ta shashan akwai wanda kuma zaka ga kawai shi kuma jin daɗi ne kawai tunda akwai wanda na samu yake cewa shi kawai wato akwai wata ɗabi'a ta masu shahararwa da al'asar idan tayi sukan dauki wanka mai tambaya menene daukan wanka wai su yi wanka su yi kwalliya kawai su sa turare su zo suna taka haɗe suna kwambo to wannan ne shi ya ba shi sha'awa shi ma ya koya har yaje wannan harka ta shahararwa akwai wanda yake magana cewa shi kuma kawai ido wato ba abin da yake so illa ya dinga kallon furanni to idan ya je karkashin wato bishiyu furanni din nan da al'asar duk sakaliya idan ya ga da tsuntsaye suke yawo wato dai halittar ubangiji kowa ya kai ya kawo wannan iska sai ya dinga jin daɗi sai ya dinga tunani da ma shi ne yaya suke ji anan ya fara harka ta shashashi yasa nake magana cewa wato kowa da abin da yake sashi ba za ka ci lalle lalle ga abu guda ɗaya sai dai a ce mace yawanci ga abin da suke yake saka su sai za a yi maka gane yaran ka suna yi ko kuma yaran ka na yi ko yarin ya ka tani akwai hanyoyi da yawa duk da dai wato suna da dabara suna da wayo domin su ga cewa sun boye ba a sani ba wace yawanci za ka gani wato idan daga farko ne ko wani abu za ka ga ɗabi'a yaro ya canza ko yaro kar yarinya ne shi na duk wanda yake wannan harka ɗabi'a sa za ta canza in da yaro mai kunya ne zai zama to ba shi da kunya in da ba iya kallon iyaye gaya musu magana ne yanzu so yake ma kamar ma ya bugi ƙirji duk wannan ko kuma ka ga yaro in da sai bai damu da ya dinga sa turare mai ƙarfi zai dinga sakawa za ka ga duk wasu sannan idan ka kalli ya bibiya shiga ɗakinsa a nan wani sa'in za ka dinga ganin kwalabi ya danganta da abin da yaron yake amfani da shi idan solution ne to zaka ba zaka raba shi da ledar pure water ko tsumma ba duk zaka samu haka sannan mafi ala zaka ga cewa abokan da yake harka da su ko ya ko kawayen da take harka da su sun canza in da ma ba tun asali da ma abokan banza din bane ba zaka ga nashi na garbe shi ka san harka da su ba sai wayan su na daban wanda ko gaisuwa ne zaka ga afa fige ake gaida mutum wayannan ji yana nuna idan karatu yake zaka ga cewa harkar karatunsa ta sauka wato grade ɗinsa ko kuma in ce kokarin da da yake yi yanzu babu shi wani sa'in ya dinga gudun makaranta kenan sannan ga abu mafi wanda ya kamata a sa ido a kai wato yawan bacci da kuma ƙarya shi wanda yake harka ta shasha ala kullu halin sai yake ƙarya domin ya samu a bashi kuɗi ya amfani da wannan sannan in suka ci gaba suka yi ɗauke-ɗauke in da ɗanka baya ɗauke-ɗauke ka ga yanzu yau ka gan shi da kaza ko ta fara bincika a gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yake nunawa sannan zama ka neme shi ka rasa ka ga yana fita a lokutan da bai fara fita ba ya kai wani lokaci bai dawo ba ko ba ta dawo ba idan ya dawo kuma baya so ya raba mutane so yake matsa saboda baya so a gane ko a juwarin abin da yake sha to duk wannan yakan sa don haka yana da kyau iyaye su fuskanci ɗabi'un ƴaƴansu daga ɗabi'un ƴaƴan mutum ne zai fara gane a ɗabi'a ɗana ta canza ko ba ta canza ba sannan lokaci-lokaci ka dinga samu kana zama da su wani sa'in daga maganar da suke furuci za ka ga idan da can wato yakan yi magana ne sai ya tauna ta yanzu zai zama to baya tauna magana akwai dalilai da yawa ko in ce akwai hanyoyi da za a gane amma saboda lokaci ka zai rage to lambar a haka kuma kamar yadda na faɗa kullum su ma dabara suke fitowa da ita idan an gano cewar ko in ce sun gano cewar an gano kaza ɗin to sukan nemi wani hanya da za su rufe shi ko su canza don haka kullum yadda suke fito da sabuwar hanya kai ba a matsayin ka na uba sai ka fito da sabuwar hanya in muna maganar laifin waye kowa na yana da laifi iyaye suna da laifi saboda yanzu ya kai matsayin da ba ma san laifin ƴaƴanmu yanzu ƴaƴan su ne iyaye mu kuma mu ne ƴaƴan yaro idan ya zo kana magana ko da gaya maka aka ce maka ai yaro na kaza ko yaron ya kaza ba ka san laifi sai ka fara faɗa in kuma ma a cikin gidan ma ya zamanto ma ana yi ma ɗauka tun ma ba mata ba iyaye mata kin san yaro an gaya miki kuma kin tabbata ane ba ki san uba ya sani saboda kin san uba zai dauki mataki ko kuma sai ki dinga cewa ai shiru kada kuwa ma a ji ballanta inda kishiya katta kike min dariya to menene a ciki inda za a samu yaron ka lafiya to wannan shirin da nake shi yakan sa har sa tun abin yana karin da za a iya dakalo kanshi ya zama mun tuye karfin mu sannan muna maganar mutanen cikin gari mun san mutanen nan da suke sayarwa da yaran nan abubuwa duk da dai suka sha abubuwan da ba su yi suke ba su suke kirkira dan ne isa ba ta a yanke hukunci a kama wannan mutumin a mika shi ga hannun hukuma ba an san kwangaye inda suke shiga suke yi me zai hana a matsa masu wannan kwangaye ko su gina ko su siyar ya kamata ne mutane su ido sannan da gaskiya an san cewa akwai talauci ka san wannan yaron watakila da yana da jarin 2000 yanzu ma 2500 din nan yake nima amma ana kishin a bashi 2500 amma mutum zai je iya bada miliyan 1 a wannan abu na tafa to da haka mu ma kuma muna da wani abu cewar tunda darin ba naka bane ba wai fa in ya tashi da daga kan gidanka to kai da fada kan gidan kuwa in ya juyo da gudu wallahi sai ya fado kan gidanka saboda yaro din sai ya tada anguwa duk wannan yana daya daga cikin sannan ita gwamnati ai rashin aiki ne wannan eh gaskiya akwai rashin aiki ne din ya kamata ta sa ido sosai kuma ni na fi karfi ga ta sa ido a guraren da ne suna ko suka yi suna wajen wannan haka je in kame ne za a yi in ma ne za a yi idan aka dauke nan ba ta garin ta shine komai sai zama dai amma dan ba ta bada aiki ne ba ta garin nan suna nan wannan abu duk aikin ba za ne ga su ba illolin shaye-shaye yana jewa yana taba lafiya yana taba zamantakewa yana taba duk wani reshi na rayuwa maka dauki lafiya ko maganar da ake ta wato ciwon nan mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS ai shi ma shan kwaya yana sa mutum ya samu da wannan cutar likitoci sun tabbatar da haka mutum zai iya shan kwaya ya sha abin sa maye ya fita hayyacin sa yayin abin da zai samu wannan cuta idan muka duba tana taba hanta tana taba kwakwalwa sau nawa zaka ga yara cewa da lafiya kalau amma yanzu sun manto ma hakuta suna bin titi saboda kwakwalwa ta juye ana shan shulushu ba abin da ba a sha ana shan sukari ana shan kashin kadangare ana shan kinkesu duk wani abu ma idan ka ji sai su ga cikin ka ta tashi duk mutum ya sha kwakwalwarsa ko a sha maka wannan maganin sauro na fesawa su fesa shi a cikin ruwa su sha ina faɗa maka abin da suke sha za ka yi mamaki kar kamar ni nake kirkira su to idan ka duba za ka ga cewa duk wani yana taɓa lafiya sannan karan kansu sannan ba za su sun zama to ba su da amfani a cikin jama'a ba abin da suke iya yi saboda daga bin gindin sha sai bin gindin sha sun sha abu suna ta maye daga bacci sai bacci wani abu za su iya yi saboda haka duk wannan in mutum yana da iyali dole iyalinka ta gode ƴaƴanka su kyamace shi akwai kyamata akwai illoli da yawa na shaye-shaye ga kawo fitini wani sa idan suka birkice a unguwa kuma sai dai kana sallama garba shi ga gidan sa ya rufe kofa in ka fito saboda za su farki za su yi saboda haka wannan abu ne da ya kamata a ci kowa ya shigo ciki ba wai mutum ɗaya ba yaki ne babba wanda kowa ya kamata ya sa hannu a ciki
mutum bace danyen ka kai harke mace babu ko wata rana kun bace
to ai Allah ya sa mu kiyaye zanabai
amin
wallahi ce mu canza halin mu gaba daya dan samu hasken rayuwa eh to kin ga yanzu wannan matar da tayi magana akwai maganganu da tayi masu muhimmanci a cikin Safinatu babban abin shine maganar yara a gida tayi maganan cewa akwai alamu ko kuma wasu dabi'u da yara za su nuna kai uba ko uwa in kuna kusa da su za ku gane shi sa ake son ku ja su a jiki dan ku gane yin dabi'ar su ta canza tayi maganan zaka ga ya koma kila da ba ruwan shi da turare mai karfi sai kuma yana sa mai karfi kila ba yana shan sigari ne baya son kaji ko kuma in ya sha shulishin shi tana wannan tashi in ya sa turare ba zaka ji ba to in kai pay attention ka ba da hankalinka gaba daya kan shi to zaka gani
kwarai
ko kuma ka shiga wai ɗakin sa kaga bai rabo da tsimma a ɗakin kamar dan hankici haka da dan leda empty ta biyo wata yana a ciki suke sa wannan solution suke shanta to ko kuma su kunsa shi a jikin hankici zaki ga sun rike suna ta rashin mutunci da shi a baki eh to saboda Allah saboda annabi eh ai ta cije-cijen nan to duk zaka dinga gani to kin ga magana ce mai muhimmanci wannan sannan me da dabi'u na abokai zaka ga wai abokan sun canza saboda Allah saboda annabi to Safina kina ga iyaye suna sa idan da ya kamata
kai ba dai sosai ba
sai a hankali wallahi
sai a hankali
eh musamman to amma kuma suna cewa laifin ku ne mata eh ku kuke tare da yaron ko yaushe a gida haka wasu suke cewa
a Usman ban yadda ba
mutunci wasu ne suke gida
da ne maka fede maka birya
to ina ga lamu sa a hada mana tattaunawa mu ji shin wai wannan mu dabi'a ta shaye-shayen yara waye yake fara sani a gida ne uwa ce ko uba
ya kamata ta fara sani ko
uba gaskiya ya kamata mu yi darasi akan wannan kan saboda mu dan fito da abin ba dan yakkura ba sai dan a gyara sai mun gode sosai yanzu kan amma da ita amarya
Safinatu so dan ya kaka tsaye ni Usman
na sani ki sai Fulani ce ke dole ki ji kunya to sai kuma Daniel Brown da wadda ubarni shirin da injiniyan mu ne Mr. Thomas ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
miliyar amurka yau ta tantance dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da madalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba